Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, a yau Laraba mutane da dama sun bata bayan wata zartarewar kasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na Jade a arewacin kasar Myanmar. Kamfanin yin magunguna na Burtaniya da Sweden AstraZeneca da jami'ar Oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin coronavirus da za a sha sau biyu, wanda zai bada kariya musamman daga sabon nau'in Omicron. Kana wani kwamitin majalisar dokokin kasar Libya ta faɗa a yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban kasa a ranar Juma'a ba.
Tokanin labaran kenan. Yayin da rundunar tsaron Faransa ta bada sawa kashe shugaban reshen kungiyar IS a yankin Sahara, Sumana Baura, masana sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar sun fara tsokaci.
Akwai hanyoyi da yawa da ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai na daidai bayanan sirri na me ke faruwa a tsakanin makwabta da makwabta da kuma inda suke, saboda ai shi harkar tsaro ta al'umma ce. So wannan fatakarwa da suka yi kamata ya jama'a a tashi tsaye a rika dubawa.
Gwamnatin jihar Kano da ke Najeriya ta kaddamar da shirin yin allurar rigakafin corona na bai ɗaya a duk faɗin jihar makonni kaɗan bayan ɓullar sabon nau'in cutar na Omicron. Hukumomi jama'ar jihar ke cewa
rigakafin corona mun karbe shi hannu biyu sakamakon duniya, kowa da kowa yana bayanin cewa lalle wannan cuta gaskiya ne. So don haka shi yasa mu gargada cewa gaskiya karɓar rigakafin wani kariya ne daga garkuwar jikinmu.
Kama kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamel Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga shirayen da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Laraba mutane da dama sun bata bayan wata zartarewar kasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na Jade a arewacin kasar Myanmar. Bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin Hipatan a jihar Kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen Jade. Kusan mutum 70 zuwa 80 ne ake zaton gocewar kasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace, kana wasu mutum 25 sun jikata, an kuma riga da an kwantar da su a asibiti. Zartarewar kasa wani lamari ne da ke yawan faruwa a masana'antar haƙan ma'adinan Myanmar mai arziki, amma ba ta da tsari mai kyau wanda ke ɗaukar ma'aikata 'yanci rani da ma'aikata daga duk faɗin kasar Myanmar aikin tonon duwatsu masu daraja da ake sayar da su a makwabciyar kasar China. Ɗaruruwan masu haƙar ma'adinai ne suka mutu a bara a lokacin zartarewar kasa da ta haifar da zaizaya masu tarin yawa a Hipakant. Kamfanin yin magunguna na Burtaniya da Sweden AstraZeneca da jami'ar Oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin COVID-19 da za a sha sau biyu, wanda zai bada kariya musamman daga sabon nau'in Omicron. Allurar rigakafin irin na adenovirus da ke haddasa ƙananan cututtuka, wanda a cewar asibitin Mayo an canza shi, don haka ba zai iya shiga cikin ƙwayar halittar mutum ba, kuma ya sa su rashin lafiya. Sandy Douglas, shugaban ƙungiyar bincike a Oxford, ya faɗa wa jaridan Financial Times cewa bisa ka'ida ana iya amfani da allurar rigakafin don ba da kariya ga kowane nau'in COVID-19 mai yaduwa cikin gaggawa fiye da yadda wasu suka sani a baya. Wani bincike da aka buga a ranar Litinin a cikin mujallar kiwon lafiya ta Lancet ya nuna kariya daga rigakafin coronavirus na AstraZeneca yana fara yin rauni watanni 3 bayan allura ta biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin majalisar dokokin kasar Libya ta faɗa a yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban kasa a ranar Juma'a ba. Shugaban kwamitin ya bada bayanansa ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar, yana mai cewa wasiƙar ta biyo bayan tuntuɓar masana da sashen shari'a da kuma rahotanni akan tsaro. Shugaban kwamitin bai bada takamaiman sabuwar ranar da za a yi zaben ba. Hukumar zaben Libya ta bada shawarar gudanar da zaben a cikin gajeren lokaci bayan da aka dakatar da zaben har zuwa ranar 24 ga watan Janairu. takaddama da dama da aka samu akan shirye zaben sun ƙara tabbatar da tunanin jama'a akan zaben da aka dade ana jiran gani ka iya jinkiri kasan Libya ta kasance a karkashin gwamnatin wucin gadi shekaru 10 bayan hambaran da daddaden shugabanta Muammar Gaddafi kana abokan gabansa na gabashi da yammacin kasar su ne suka sanya ido akan shirin tsagaita wuta a shekarar da ta gabata karkashin shirin zaman lafiyar majalisar dinkin duniya
anjima kadan babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu a inda rin nazarin Faransa ta bada sanarwar kashe shugaban rashin kungiyar rayan yankin Sahara Sumana Baura a wani hadin gwiwa da dakarun tsaron jamhuriyar Niger masana shanin tsaro na da ra'ayoyi mabambanta dangane da tasirin wannan nasara a game da yaki da ta'addanci a yankin Sahel wakilin murya Amurka a Yamai Sulemu Muni Barma ya aiko mana karin bayani
a sanarwar da ta bayar ta hanyar kafafan kasar gwamnatin Faransa ta bayyana wannan labari na kisan Sumana Bura dan Niger da ke shugabancin rashin kungiyar IS a yankin Sahara wato AEJC ko kuma Etat Islamic Ogran Sahara a jiya talata wanda ya hadu da ajalinsa a wata malabar yan ta'adda da ke arewacin jihar Tilaberi sakamakon wani farmakin sama da aka kai a ranar Litinin tuni masana suka fara bayyana matsayin su dangane da wannan al'amari Dr. Abba Sidik masani ne akan sha'anin tsaro
mutanen nan yau da shekara guda kaman biyu da suka wuce da suka zo sun doki yara matasa na kasa na jahar nan sun sa su cikin wannan abu sun mai da su kaman mataimakan su wanda aka kashe yana cikin mataimakan nasu kashe shi da aka yi kaman an aika ne an aika ma saura wanda suke kaman shi wanda aka doka aka sa su suna wannan aiki aika musu kaman wata kashedi ne ba zai tsaida abinda ake yi ba amma zai iya ba su
gudunmuwar dakarun tsaron Niger ta taimaka wajen ritsawa da wannan kasurgumin dan ta'adda da ya addabi al'umumin garuruwan da ke kan iyakokin kasashe uku wanda kuma aka bayyana a matsayin wanda ya jagoranci kisan Faransawa shida da Erikir su ɗan Niger biyu a gandun dajin kure kilomita 60 da birnin Yamai a watan Agustan 2020 a cewar hukumomin na Faransa
kasan wani lokaci Faransa ta yi tsammanin ita za ta yage ita kadai sai ta rika tahiya ta yi ita kadai amma da yake yanzu ta yi nazari tana sa ya kamata a ci gaba da yin wannan saboda sojojin nan na Sahel na Niger na Burkina da na Mali su suka san jiha su suka san waje in ba a fita su ba aka yi abin nan ba za a ci nasara ba kuma yanzu da aka sa su bijin Niger an ci nasara kuma nan gaba ma ana iya gama guyuwa da su za a yi ci gaba da nasara
a ra'ayin Mustafa Abdullahi da ke sharhi akan harkokin tsaro dauko yaki daga tushe ita ce hanya mafi a'ala a maimakon kisan dauki daidai
lalle kashe mayan ta'adda abu ne mai tasiri amma kuma ne a kashe ta'addancin gaba daya shine abin da yake muhimmanci to kasan kuma shi wannan kariya da ta'addanci ba aikin Faransa bane kadai aikin kowace kasa ne kuma aikin kowane dan kasa ne kasan ai shi ta'addanci akwai kulli gare shi da yawa
ko da yake ana kallon kisan Sumana Bura a matsayin wani matakin shan fansar Faransawa da ake dora alhakin kisan su a wuyansa editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa na yi wa abun wata fahimta ta daban
me yasa kowane lokaci kasan Faransa ba ta hitawa ta ce ta kashe wani gagarumin dan ta'adda sai lokacin da mutane suke nuna kyamar zaman su zaman kasar Faransa a cikin yankin na Sahel kamar wata dubara ce wadda za ta sa a mance da wannan zanga-zanga wadda ake yi
kafin dubunsa ta cika Sumana Bura na shugabancin wata runduna mai kunshe da gwamnatin mayakan jihadi waɗanda ke aika-aika a karkarar Gobar Goro da Firo da ke yankin yammacin Niger ana masa kallon hannun daman Abu Walid al-Sahrawi wanda a bisa umarninsa ne suka kashe waɗannan Faransawa na kungiyar agaji ta ONG AFID Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu
Masu gabatar da kara a kasar Holland sun buƙaci a yankewa wasu mutane hudu hukuncin rai da rai wanda ake tuhuma da laifin kifar da jirgin Malaysia a gabashin Ukraine a shekarar 2014 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 298. Masu shigar da karin sun kammala bahasinsu na ƙarshe a yau Laraba da cewa ɗan kasar Rasha da suka hada da Igor Girkin da Sergey Dubinshi da Igor Pulatov tare da ɗan kasar Ukraine Leonid Kachenko sun hada kai wurin samo makami mai linzami na Buk daga kasar Russia suka taimaka wa ƴan awarin Ukraine. Wani binciken kasa da kasa da aka gudanar a shekarar 2018 ya tabbatar da makami mai linzami da aka kakkabo jirgin Malaysia samfuri MH17 daga kasar Russia yake. Masu shigar da karan sun ce an kawo makami mai linzami a inda aka harba ne a karkashin umurnin waɗannan mutane da ake tuhuma.
A gaida Baba Yakubu Maigeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Makonni kalilan bayan bullar sabon nau'in cutar corona da ake walakabi da Omicron, gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da shirin bai daya na yankin rigakafin allurar cutar a fadin jihar. Sai dai wasu daga al'ummar jihar na nuna rashin sha'awar su ga allurar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A farkon makon nan ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kaddamar da shirin, inda ya ce yanzu gwamnati za ta maida hankali ga al'ummar sassan jihar bayan kammala aiki rigakafin ga keɓantattun rukunin mutane da yanayin aikin su ke sanyawa su fuskanci haɗarin saurin kamuwa da cutar ta COVID-19. Dr. Tijjani Hussaini shine coordinator kwamitin yaki da cutar corona a Kano kuma shugaban hukumar lafiya a matakin farko ta jihar, ya fayyace hanyoyin da suka tsara gudanar da aikin rigakafin.
Za mu kaita loko da sako na wannan jiha tamu domin dukkanin wani wanda ya cancanci a yi masa a samu a yi masa ba tare da ya sha wahala ba. Kuma mun fitar da masu yin aikin wannan allura 5,940 nan kuma za mu yi wannan allurar rigakafi a asibitocin gwamnati guda 349 da kuma guda 40 masu zaman kansu. Mun fitar da jadawalin masu tafi da gidanka wanda su ba a waje guda za su dinga zama ba, domin a tabbatar cewar an yi wa dukkanin wanda ya dace a yi masa ita wannan allura.
Yanzu a yanzu dai ce ni wasu daga cikin mutanen Kano suka amince tare da karɓar wannan rigakafi tun a karan farko saboda gamsuwa da bayanai daga mahukunta.
Rigakafin corona mun karɓe shi hannu biyu sakamakon duniya, kowa da kowa yana bayanin cewa lalle wannan cuta gaskiya ne, so dan haka shi yasa mu gasgada cewa gaskiya karɓar rigakafin wani kariya ne daga garkuwar jikinmu.
Sunana Abdullahi Hassan. To mu ganin ya kasance ganin rigakafi ne kuma cutar nan ga ta yaduwa take, to shine yasa muka ga bari mu kokari mu so da mu samu wannan garkuwar zai kare mu daga wannan cutar, Allah ya kiyaye.
Ko da yake wani magidanci mai suna Hamisu Yahya ya lamince an yi masa allurar, amma ya ce tilas ce ta sanya yarda da ita.
Rigakafi kan yi min na ɗaya, an yi min na biyu, amma gaskiya ya bani wahala ne. Na farko da aka min sai da kwana uku ina zazzabi, na biyu da aka min da kwana biyu ina zazzabi, na uku kuma da ciwon kai.
To yanzu ka watsake?
A na watsake.
Ka amsa kira ne na gwamnati misali ko kuma a dai dama kana ra'ayin ai makadin a zuciyarka?
Gaskiya lamari ba na ra'ayi, kawai dai lalle an ce lalle sai an yi wa mutane ne. Dan yanzu aka ce zai karo na uku, amma ban san yadda zan yi da jikina ba.
Ma'ana ba za ka yi dai ma ba kina?
A'a, zan yi dan abin ya zama lalle, amma ni asal raina ne gaskiya ba zan yi dai mun ba. Tunda kowane kaga sai da kwana uku ina shan wahala.
To amma Malam Bashir Muhammad, wani dattijo mai fiye da shekaru 60, ya ce ba zai amince a yi masa wannan allura ta COVID-19 ba.
A'a, ni ba a yi mun ba, kuma ni ban yadda in yi ba ne, ba na santa kawai, saboda ni shekaru na sun yi na yadda da cewar kurin na haukan sikeli in Allah ya yarda ba irin wannan abubuwan ba su same ni ba. Saboda haka na tun da ban yadda ita ba, an zo zuwa yi mun da ce a'a, ni ba na bukata, kuma suka tafi da kayansu.
Wato kuma an ce ai ta fi kama masu nisan shekaru.
Eh to, masu nisan shekaru in ta dinda kara kwana ba?
Gwamnan Kano fa ya ba da umarni cewa yanzu kowa a yi masa.
Kowa a yi masa, ni ne ba zan yi ba kurin, ni ne ba zan yi ba tunda ba na santa.
Hakan dai na alanta cewa akwai jan aiki a gaban hukumomin lafiya na jihar Kano, musamman kwamitin yakin cutar corona a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kada manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wanda har jiki da yawan barna ba kariya
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau, da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo bayanin shugaban kungiyar makiyaya mai yatti Allah Muhammadu Kirwa, da ke cewa duk da akwai miyagun iri a Fulani makiyaya, duk da haka Fulani su suka bi ɗanɗana kuɗar fitinar. To ta yaya ne?
Abinda muke faɗa mu duniya kullum, babu ƙabilar da babu ɗan ta'adda cikinta, babu ƙabilar da babu ɓata gari cikinta. Abinda muka ce a zo ƙasa ta haɗa kai, duka a yaƙi maƙiyan ƙasa, ko ba hillace ne, ko ba nyamuri ne, ko ba yarbe ne, ko ba barbare ne, ko ba haushe ne. Bindigogin da Boko Haram ke rike da su Hilani ne suka saida musu, ko ba hillace nawa ne cikin 'yan Boko Haram. Sannan TV da aka kakkama ɓarayi cikinsu, da aka kama 'yan ta'adda cikinsu da AK-47 guda wajen 40 da wani abu, Hilani ne suka saida musu su, ko waɗannan yanzu 'yan IPOB da ke hituwa ma ƙuru-ƙuru, ga su nan ɗauke da AK-47 suna ƙona police station. Tun da aka fara ta'addanci a waɗa muna police station nawa bai lace ya kunna mu wuta, a waɗa muna 'yan sanda nawa bai lace ya tare bisa hanya ya kashe. Abin ciki abin da ke musabbabi, maganan makami da ake danganta bai lace yanzu kan ai wanda ma danganta bai lace da makami kamar reni hankali ne da renin wayo. Domin ga ba su makaman nan waɗanda ma suka sayar da mahilla ne, da inda suka samu makaman ga sunan sun yi to kuru-kuru suna gudun suke da abunsu. Sannan an ta da hillanin da ake magana, kullum kungiyar yadda Allah shirye take da ta bada kowane irin gudunmuwa ta tabbatar da cewa an yaƙi wanda ya kibarin ƙasa ta zauna lafiya, ai za kowane ne shi. To amma me yasa kullum magana ɗaya ce? Kuma 'yan ta'adda nawa ne ake kama a Najeriya yau a iske ba ma hilanin ba ne? In mun ce babu hilanin cikin 'yan ta'adda, mun yau da kanmu akwai su kuma suna nan, amma wace hanya za a bi a yi maganin ta'addanci? Sun bar hilanin ne. Yau a Najeriya ba wanda ya zama maciyaci wanda aka tsiyata a sha'anin kidnapping, a sha'anin sata shanu, a sha'anin rayuwa wanda ya wuce bahillaci a Najeriya yau. Saboda haka magana ganin bahillaci da makami, mutumin da ke ɗaukar sanda ana mamaki yana da bindiga yanzu. To ina ne shi yana kera bindiga ne? Me yasa ba za a yi magana inda ake kawo bindiga ba? Me yasa ba za a yi magana su wane ne ke kawo bindigogin ba? Kuma shanun da ake cewa ana sata a saci saniya 1000, ina ne suke bi suna wucewa a je a halakar da su, ba a san wanda ya ɗauke su ba? Wannan shi kanshi idan za a ɗauki mataki, mu yau in za a kawo kwamiti na zaman lahiya, za a kawo kwamitin maganin ɗan ta'adda, kashi 99% bai lacin daji aka taimaka, saboda shi ne wanda za a cuta, bai da inda zai je ya kai ƙara. In ba irin wannan taron muka yi ba, ba inda ma za a ji labarin wani bai lacin an cuce shi a Najeriya. Amma yau duk wani abun da ya waru kyas, ko ƙarin mota aka yi za a ce ga Hillani can sun tare sun kashe. Kwanakin baya a express na Bini, mota ta zo ta yi haɗari, mutane suka mutu, aka ɗauki hoto ana nuna wa duniya ana cewa Hillani Hesman ne suka tare motar suka kashe su. Saboda haka mu dawo mu haɗa mu kanmu gaskiya a Najeriya, mu haɗa kanmu mu taimaki kanmu da kanmu. Kuma ita siyasa ba wai an kawa ta ne don hauka ba, an kawa ta ne don wayar da kan al'umma kuma su zo kusa ga mutane. In ma haka din ne, to mu siyasa ma ba ta yi mana amfani ba. Kuma ma mu zauna babu siyasa muna nan yadda muke dajin abinmu, dajin mu haka nan. Domin mun yi ta, mun so ta, mun yi abin da ya kamata mu yi cikin ta, amma har yanzu jininta yana nan bisa kanmu. Daga wata 6 zuwa yanzu, mutumin da ya mutu tsakanin yaro da mace da maza da tije ya kai mutum 16,000 da wani abu. Shanun da aka rasa sun yi kwara 160,000 da wani abu. Gidajen da suka bar gidajensu a halin yanzu sun yi gida 20,000 da wani abu. Kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi, akwai kididdiga, akwai hotuna, ba wai labari ba ne. Ana ta tarurruka na shan shayi a Abuja, a kira mutane a zo a taru a yi shan shayi. Wani tun da Allah halicce shi ma ya faɗa mai wani gari na Hilani bai san shi ba. Saboda haka a dawo ma gaskiya, a zo a binciki waɗanda suka san yadda matsala take. Ba ka iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba. Duk yadda kake ka san magani, dole sai ka nemi likitan da zai faɗa ga yadda za ka sha maganin nan. Mu haɗu ne don mu wayar da kan al'ummar Fulani, menene matsayin gwamnati, menene matsayin jami'an tsaro. Amma duk abin da aka tashi, in ba mu muka yi ƙoƙarin cusa kanmu ciki ba, sai a yi ta ƙoƙarin ana sun a bace mu sai abu ya lalace kuma kaje ana neman mu ya za a yi a gyara ya za a yi a gyara saboda haka wannan hasarar da aka yi mu muna da tabbacin cewa lokaci ne kuma matsayi ne yazo in Allah ya yarda kuma zai wuce kuma za a fahimci gaskiya kuma Allah zai ganar da masu gaskiya da gaskiya su
mun gode har kan zuru sai wani lokaci
are wazumin ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban
yanzu kuma ga matsayin mai bishara da ya da zaman lafiya a Kaduna wato Pastor Yohana Waidi Buru dake da kwarin guyar za a iya gyara lamuran da suka rinca biya arewa duk da dai wasu na cewa ba a bari a kwashe du
in ba kadaran Allah ba arewa za ta gyaru zan ga ka da lai guda biyu ko uku musulmi da krista ya koma ga ainihin kwason addinin krista da musulunci ya kuma tuba akan abin da muyi wa junanmu na farko kenan tuba ga Allah mu kuma roki junanmu gafara na farko kenan na biyu wallahi in manyan mu arewa sun ce za mu zauna lafiya zangan domin manyan mu suna da bakin zaren in sun zauna da talakawa za a gyara magana kuma magana za ta yi cewa za a zauna lafiya na karshe zan gaya maka dukkan mai arewa in mun ce za mu zauna lafiya wallahi ran kai ta za mu zauna lafiya just for us to be willing to do the right thing that's all I can tell you
to first bari ma tambaya daya ko biyu shin anan cikin wannan zantawar su waɗanne mutane ne manyan arewa da kake magana
su kashi uku ne dan arewa nake magana na farko ɗan siyasa manyan mu masu fadajiyar arewa na classify under one group kenan na biyu malamai addinai uwa uban kenan malamai addinai na karshen talakawa to in an samu in yau malamai addinin krista za su fita su gayawa kristoci gaskiya su daina neman abin duniya su daina kuɗi abin duniya su yi kwason tsakanin su da Allah menene bible ya faɗa game da zamantakewa da kowane irin mutum ka ga na farko kenan haka ma malamai addinin musulunci koma su yi wannan wallahi ina ga maka da haka nake an juye baya ne kowa ya shiga malami ya shiga ya zama dan siyasa ya je karban brown envelope government house talaka ga gaskiya malami ke faɗi gaskiya pastor ke faɗi gaskiya ai duk abin da ya kai mu akai arewa wanke huna kai mu dare kenan na biyu sarakunan mu wannan daman da aka ba su da da kona mutai shi ga angu an san shi sarki ya fita da talakawa sa fiye da gwamna yanzu ana ce wai ana sallami sarakuna wai suna mu'amala da ƴan ta'ada inda an ba su hakokin su da matsayin su wayan da ɗan ta'ada wallahi ina ga maka sa duk wannan ana ce ƴan ta'ada innan ko kuwa ƴan wannan Fulani da ake cewa wai su suna kidnapping wallahi sarki guda arewa zai iya zauna ya kira su ba zai fita ko ina ba zai sa kakaki ba wallahi zan zo fada ba irin sarakunan muke da su da kenan ba ai su nake mulkin na karshen talaka in ba talaka ya bar zaman ya zaman dan dan kan zaki a amfani da shi a wannan wurin talaka ya nemi abin da dogara ga Allah ya koma ga Allah wallahi da arziki da kome ne Allah arewa ba wai zaka dawo ma zaka ma fi kyau fi da yake muna tunani don mun fahimci junanmu mun gane da junanmu mun san kurakuranmu mun yarda kurakuranmu mun kuma tuba ga Allah tuba mu ga Allah Allah mai karban tuban mumuni
Pastor
Allah zai share mana hawaye
Pastor Yohana Buru akwai abinda ka faɗa na ƙarshe banda waɗannan shugabannin arewa ka ce idan kamar duk jama'a za su ga dama a zauna lafiya ko a dawo da yankin yadda yake za a iya wannan ta yaya za a yi kuma jama'ar talakawa ne na kowace jiha kike magana ko kuma ko wasu nau'in jama'a ne
yawwa dukkan barin ga muka yadda za a yi na farko dole ne a bar sarafi wannan in akwai da kake akwai masu malungwani akwai hakimai a ba su dama su san wa yake wurin in nan yankin duk musulmai ne kamar an je arewa ta yamma za a samu garuruwa ba su da ke ka samu ba ma guje ma ko ka samu karsa to a zauna talakawa zauna sarakunan su cito na ina mafita a fara tasanci daga gida ko gurin mai anguwa zuwa ga dakaci daga dakaci a kai gurin hakimi kafin a kai gurin ene to an gama a submitting ga abin da aka yi a ba su dama a ba su sakon su exercise ba ina su san wani ne a san wani ne ba daidai ba cikin a zona a kirawo malamai in kristoci na wurin akwai musulmai hade a kawo malamin addini wanda sahihi malami ne ba irin sanannen malamai ɗin nan ba da an san su amma ba su san kiman bil adama ba ba su ma san addinin ba sun shiga siyasa suna neman abin duniya to wallahi an biye nan ko ina ko na ward wallahi na tabbatar maka gwamnati ba zai kashe miliyan guda ba a ce a kan maganar tsaro domin in talakawa sun yarda da kansu sun san santa ta kanin su da junan su gwamnati ma sai ta zauna can mace barcin ta mata mun manta ma wai akwai wani abu a kasar nan sai da aiki kawai za ta
masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon sharan a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Al-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku jara kasar ku da gaskiya.
A gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya, yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga, da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka ce hakika neman dake zaben kasar Libya da ƴan takarar kasar 17 ke son ayi da akwai lauje cikin nabi. Da ƙarshe muna fatan Allah ya kawo musu abin da yafi zamewa alheri akan wannan zabe da ake son ayi shi a ranar Juma'a da take tafe. Sako na gaba ya fito daga Mansur Almu Gumel, ya ce fatan alheri gare ku muryar Amurka. Ziyarar gaisuwar mutuwa da gwamna Ganduje ya kai wa tsohon mai gidansa Sanata Kwankwaso bata zo mana da mamaki ba, irin yadda wutar siyasa take neman cinye shi a APC. Kuma dama masu magana suna cewa abin da ya koro bera daga ruwa ya fada wuta, da alama ya fi wutar zafi. Sako daga Sani Mai Lange-Lange a wuri, ya ce rahotannin cibiyar dakile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC da ya nuna cewa 'yan kasar fiye da 3,000 ke kamuwa da cutar kuturta duk shekara, abin damuwa ne matuƙa. Da fatar NCDC za ta tashi tsaye wajen ganin ta shawo kan matsalar. Sako daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya, take assalamu alaikum biyoyi Hausa, dan Allah ina son ku bani dama domin na jajintawa ƴan kasuwar jihar Sokoto na Ibrahim Gobara da ta same su. Da fatar Allah ya tsare gaba, amin summa amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta, take matakin mai da ƴan gudun hijira da gwamnatin jihar Borno ke shirin yi yayi daidai, muddin dai an yi kyakkyawan shiri domin kaucewa faruwar ƴar gidan jiya da ma abin da kaje ka dawo, domin babu inda yafi gida daɗi. Sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce so mu samu saukin matsalar rashin tsaro da al'ummar jihar Sokoto suka fara yi bayan dakarun sojojin kasar sun fara kutsawa. Lungu da sako na dazuka domin korar 'yan bindiga abin murna ne da farin ciki matuƙa, don haka muna addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura, ya ce salam muryar Amurka, ya kamata shugaba Buhari na Najeriya ka sanya hannu kan tsarin zaben ƙato bayan ƙato wanda aka yi wa lakabi da zaben yarkinki, domin mu kauda miyagu masu riƙe da mukaman siyasa a Najeriya ba tare da maguɗi ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Babanna ta kace a yau Laraba mutane da dama sun bata bayan wata zaftarewar kasa a wani wuri da ake aikin hakar dutse mai daraja na Jade a arewacin kasar Myanmar. Bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin Hifakan a jihar Kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen Jade. Kusan mutum 70 zuwa 80 ne ake zaton gocewar kasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace, kana wasu mutum 25 sun jikata, an kuma riga da an kwantar da su a asibiti. Kamfanin yin magunguna na Birtaniya da Sweden AstraZeneca da Jami'ar Oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin COVID-19 da za a sha sau biyu, wanda zai ba da kariya musamman daga sabon nau'in Omicron. Allurar rigakafin irin na adenovirus da ke haddasa ƙananan cututtuka, wanda a cewar asibitin Mayo an canza shi, don haka ba zai iya shiga cikin ƙwayar halittar mutum ba kuma ya sa su rashin lafiya. A ƙarshe, wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar Libya ta faɗa a yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya na gabatarwa, sai kuma Julia da Sureshim da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.